العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Litinin wanda ya dace da 4 ga watan 5 shekara ta 1420 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 16 ga watan 8 shekara ta 1999 don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Umdatul Ahkam na Abdul Ghani. Kuma wannan shine darasi na 5. Idan ba manta ba, jiya babin da muka shiga ciki shine babul mashi على الخفين، باب دي كي مغانا دنغني دي انشافة اكاو خفي كو ابن دي كما ده خفي. من كران تحديث مفرقو اتتنون نمبابي سيني حديث مغيرة ابن شعبة. يو كمزا متاشا حديث نبيو سيكن باب واند سيني حديث نأشرن دبيو كما اتكن لتاسا قبادا. بالش الحديث الثاني والعشرون عن حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصر وانا شيني حديثنا عشرين دبيوتشن وانا اللتات. عن حذيفة بن اليمان انكر فهدق حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذيفة ابن اليمان كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ما كفن سيت وارد النبي سيراد أمن سن الله ستبت قليه عتكين حال تفيا فبالا لرورة كاما ستبولي دعك يجي بولي وتوضأ يكمي الولا ومسح على خفيه يكمي شافا أكم خف سودا فيه. ما ليس مختصر وتو حديث يأثر هكثو amma ya takaice mana shi daidai kalmar da ta shafi babin da muke magana a kai, wato kalmar wa masaha ala khuffaihi, wato annabi ya yi alwala ya kuma yi shafa a kan hukunsa. To asalin littafin kamar yadda muka faɗa tun farko darasin farko cewa hadisin da duk zai kawo hadisai ne waɗanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi ittifaki a kansu. To amma akan samu kasawa ta dan adam, wani lokaci ya kawo lafazin da Imam Muslim ne kadai ya ruwaito ko Bukhari kadai ya ruwaito. Daga cikin su akwai karshen wannan hadisin maganar wa masaha ala kufayhi, maganar cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabala wa tawadda'a, wannan din Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito. Amma wa masaha ala kufayhi Imam Muslim kadai ya ruwaito banda Bukhari, amma dai hadisi ne wanda ya inganta. An gane ku? To wannan hadisi na nuna mana mas'aloli kamar haka. Matsala ta farko, ko matsala ta farko cikin masail fiqhiyya, mashru'iyyatul mashi 'alal khuffayni fi safar, shar'antuwar yin shafa akan huffi lokacin halin tafiya. Wa muddatul mashi 'alal khuffayn wal imamati fi safar 3 ayyamin bilayaliha, tsawon lokacin da aka yarjewa matafiyi ya rinka yin shafa akan huffi shine tsawon kwanaki uku, ko shafa akan rawani shine tsawon kwanaki uku. Kamar yadda muka faɗa tun jiya, ɗaya daga cikin sharuɗa da ake kulawa da su dangane da shar'antuwar yin shafa akan huffi ya zanto lokacin da ka sa huffin kana da alwala. To sai alwalarka ta walwale zaka sake wata, to ba sai ka cire huffi ka wanke kafar ba, sai kai shafa akan huffinka. To idan halin zaman gida ne, zaka ci moriyar haka din har tsawon yini da dare, ma'ana salloli guda 5 na yini. Alal misali da asuba kai alwala ka sanya huffinka, azhar kai alwala zaka sanya alwala, ba sai ka cire huffi ba sai kai shafa akan sa. Haka la'asar, haka magariba, haka isha'i, ka ci moriyar wannan yinin da kuma dare. Washe gari idan ka tashi koda ba janaba akan ka, ba zaka ce batun da na kwana da huffi a kafata bari in sake shafa. To asuba kuma dole sai ka cire huffinka wanke kafarka, dan tsawon lokacin da aka baka dama a matsayinka na mazaunin gida shine dare da yini. Amma a halin tafiya kuwa zaka ci wannan moriya har tsawon kwana uku, wato yini uku da dararen su. Kun gane wannan da kyau? Yini uku da dararen su. Wannan ke nuna zaka yi sallah ɗaya ɗaya har nawa? 15.
yayin da ka tashi da asubahin yau a halin tafiya kayi alwada sai ka sanya hufi a kafarka azhar ta zo ta yau da la'asar da magariba da isha'i duk za ka yi shafa ne akan hufi haka gobe tun daga asuba har dare dishafa akan hufi haka jibi tun daga asuba har dare dishafa akan hufi ko ba haka ba idan ka tashi gatafa sai ka saki sire kafa kuma ka wanke ta kwanaki guda uku da dararen su a halin tafiya yi ne ɗaya da dare ɗaya a halin zaman gida kun fahimci wannan da kyau wa muddatul masjidil muqim yawmun wa layla malai yace tsawon lokacin da aka bayar da dama ga mazaunin gida shine yawmun wa layla yini daya da kuma dare daya wato idan ka hada su ne awanni 24 kenan an gane wannan da kyau wato awa 24 kenan ga mutumin da yake mazaunin gida 24 sa'a yahsubu ibtida'uha ko yuhsabu ibtida'uha fi safari aw al-habri min sa'atil mashi ala asahil aqwali wannan wata mas'ala ce isharar zuwa gare ta amma yi isharar zuwa ga zancen da yake shine mafi inganci cikin zantukan malamai an ce zaka ci moriyar wannan gara ba sa hatsawan kwana uku da dararen su yini uku da dararen su idan kana cikin halin tafiya dare ɗaya da yini ɗaya idan kana cikin halin zaman gida to daga wani lokaci lissafin zai fara shine suka ce lissafin zai fara ne daga lokacin da zaka fara shafa akan hufin ba daga lokacin da alfajir din wannan ranar yake tuba alal misali da safe da ka tashi kai alwala ka sa hufi a kafarka to zaka fara lissafi daga wannan ne har kai wannan sallolin guda biyar amma idan a ce da safe da ka sa da kai alwala baka sa hufi ba da azhar sai kai alwala sai ka sa hufi kaga zaka fara lissafi daga yau ce daga azhar din har zuwa kenan asuba wannan dai sallolin zaka kirka guda biyar sai ka same su haka yin a halin zaman a halin tafiya ne ma abin da zaka yi kenan nabiyu almasu ala alkhuffain ba'da alwudu'i min albawl wa thabata almasu ala alkhuffain wa ala alimamati min kulli hadathin asghar cikin wannan hadisi mun fahimci cewa ana yin shafa kan hufi guda biyu ba'da alwudu'i min albawl wato bayan mutun ya alwala tun farko min albawl idan bawli ya kama shi alwala ta warware wa thabata almasu ala alkhuffain wa ala alimama shafa akan hufi ya tabbata haka shafa akan rawani ma ya tabbata min kulli hadathin asghar sakamakon dukkan wani karamin kari da ya faru karamin kari duk abin da bai kai zinaba ba bai kai zinan haila ba bai kai zinan biki ba duk abin da ya faru cikin al'amuran da ke walwale alwala kaman bawali kaman fitowar mazi duk wannan kananan kari an gane ko karamin kari kenan shine hadathun asghar shine idan ya faru to zaka idan ka tashi saki alwala sai ka shafa kan hufi amma idan babban kari ne sai faru akan gaba maganar hufi don wanka za ka yi gaba ɗaya kaga dole kai ka cire hufi kai wanka ki mun yi magana akan shafa akan rawani tun kwanakin baya lokacin da muke cikin darussan baya idan ba ku manta ba don haka kuka ji babban mai ta magana ba akan sa fi ahadisa kasira wannan ya tabbata ne cikin hadisai masu yawa amma alhadathul akbar almujibul ghusl malai ce babban kari wanda yake wajibta wanka kal janabati kamar janaba masalan fala yakfi fihi almashu ala alkhuffaini shafa kan hufi baya wadatarwa wala ala alimamati shafa kan rawani baya wadatarwa balla budda min aliktisal dole sai mutum yayi wanka amma aljabiratu amma bandeji fa ka ji rauni sai ka je aka sa maka bandeji aka nade kafarka an sa magani aka sanya tsumma aka nade kafarka ko aka sanya plaster aka nade kafarka kuma wannan wurin da ka ji rauni gaba ce daga cikin gaban alwala imma hannu imma kafa inda ake wankewa a cikin hannu ko a kafa shine raunin ya shafa to idan ka zo ka wanke inda babu rauni dole sai ka yi shafa akan wannan tsumman da ka daure raunin da shi sai ka yi shafa akan wannan plaster da ka dora akan ciwon da ka ji ko ba za ka yi shafa ba shine ce ammal jabiratu amma bandeji ko dukkan tsumman da ke kunshe da magani da aka sa a cikin rauni wal juruhul ma'suba ko dukkan rauni da aka nade shi fa innahu yumsahu alaiha min alhadathain al-asghar wal akbar to ma idan karamin kari ya faru ka zo yin alwala inda ba rauni zaka wanke inda yake akwai rauni sai kai shafa akan wannan raunin ko akan wannan bandage din ko akan wannan plaster din da ka sa amma idza kana almashu yadurruha amma in ya zanto shafar zaka cutar da wannan raunin aw yukhsha minhu ad-dararu ko ana jin tsoron cutarwar ko da ba a da tabbas kanta ana tsammanin ta fala tamsah to ba za a shafa ba, za ka yi shafa ba, wayuta yammamu an har sai a yi alwala a madadin shafa, walakin ma a ghasli sa'iril a'dha'i sahiha, amma duk sauran wuraren da ya kamata a wanke sai a wanke. A takaice dai, magana akan cewa mutum ya yi shafa akan tsumman da ya daure rauninsa da shi, shin zai shafa ko ba zai yi ba, maganganu ne da malamai suka tattauna a kai, zance mafi inganci ba zai yi ba. Duk abin da ya zo na hadisi da ya ce ka yi shafa akan wannan hadisi ne mai rauni bayi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk rauni da ke kafarka ko hannunka a wurin da ake abin nan wankewa cikin kafa ko hannu lokacin alwala, in karami ne dan kujewa ne, wannan dan kasawa ruwa zai cutar? Ba zai cutar ba. Amma idan babban rauni ne wanda sa ruwa na cutarwa, sawa'un ka sa magani akai baka sa magani ba, da tsumma akai ba tsumma, da plaster ba plaster, ba za ka yi shafa a kansa ba, za ka wanke duk inda babu raunin, a bawulin raunin sai ka kewaye, ba za ka wanke shi ba. Shari'a ba ta ce ka wanke ba, shari'a ba ta sunnanta maka ka yi shafa a kansa ba. Babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya inganta kan wannan. Duk maganganun da malaman fiqh suka yi akan wannan sun gina ne bisa ga hadisi ba'isai waɗanda ba su inganta ba. An gane wannan da kyau? To wannan shine abin da ya shafi shafa akan hufi. Babin da zamu shiga na gaba babun fil mazi wa ghairihi. Wannan babi ne da yake magana dangane da mazi wa ghairihi da waninsa cikin ababen da suke da alaka da shi ko suke da dangantaka da shi ta fuskar hukunci. Malaki al mazi huwa sa'il allazi yakhruju min az-zakari inda hayajani shahwa. Shi abin da ake kira da al-maziyu, da yawa zaluncin nan ɗauri a wani larabcin al-maziyu, da yawa zalun kasara ma a tasdidil ya, ko kace al-maziyu ko kace al-maziyu, duk ma'anarsu ɗaya. Huwa sa'ilu shine wani abin da ke fitowa ko yake kwalarowa, allazi yakhruju min az-zakari, wanda ke fitowa daga gaban mutum, wanda ke fitowa daga zakarin mutum, inda hayajani shahawa, lokacin motsawar sha'awa. Wa yakhruju bila dafkin, yakan fito ba tare da tunkuɗin juna ba, wala lazza, wani lokacin ma ba tare da jin daɗi ba, har kawai sai ya fito in dai shahawa ta motsa, amma ba lallai ne ya zanto lokacin da ya fito ka ji daɗi ba. Wala ya'qubuhu futurun, mutuwar jiki ba ta bin bayansa, saɓanin mani, idan mani ya fita daga jikinka sai ka samu mutuwar jiki, da lokacin da zai fito kusan kowane ɓangare na jikinka sai ya ansa, matuƙar ya yi fitowa ta sha'awa ko ta jin daɗi. Amma mazi kuwa ba lallai ne ya kasance mutuwar jiki ko kasala ta biyo bayan fitowarsa ba. Wa kad la yuhissu bi khurujihi, wani lokacin ma dan adam baya tsammanin fitowarsa sai dai ji laima din ta cewa mazi ya fito. Wa yakunu zalika lirajuli wal mar'a, gaba ɗaya namiji da mace kowa na da wannan. Wa qala al atibba, waɗansu likitoci suka ce innahu yakhruju min mujral bawl, yana fitowa ne daga inda bawl yake fitowa. Ma ifrazul ghudud al mubaliya inda al mula'abati, tare da cewa akwai waɗansu abu ban san yadda suke kiransu ba, za mu fassara su da Hausa, da koda ne waɗanda suke da alaka da tace fitsari, to su kansu suna tsarto ruwan mazi daga jikin dan adam, inda al mula'aba, yayin da mutum yayi wasa da mace ko yayi tunanin ta tunani mai yawan gaske. Wal muradu huna, abinda ake nufi a nan gurin da aka sanya babin mazi, ba wai za mu yi magana bane akan mazi a likitance, a'a, za mu yi magana akan mazi a fikihance. Menene hukuncin saurin fukahu, ba daga ina maƙuɓɓugar sa take ba, wanda shine likitoci suke bincike akai, amma ba lallai ne san hukuncin sa ba a shari'a. Abinda muke bincike menene matsayin sa idan ya fito, wani hukunci ke biyo bayan sa, to wannan shine abinda fukahu suka damu. Shine wal muradu huna bayanu ahkamihi, bayanin hukunce-hukuncensa, min haythun najasatu wa naqdul wudu, dangane da kasancewarsa najasa ne ko ba najasa ba, dangane da kasancewarsa yana warware alwala ko baya warwarewa, shine abin da zamu tattauna akan sa. Wa bil babi iddatu min al ahadith, cikin wannan babi akwai hadisai tata'allaqu bi naqdul wudu wa izalati najasat, tana da alaka da warwarewar alwala, kuma waɗannan hadisai suna da alaka da najasa ko gusar da najasa. Al hadithu salis wal 20, hadisi na 23 a littafin, wanda shine hadisin farko a wannan babi da yake magana kan mazi. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala, kuntu rajulan mazza'an fastahyaytu an as'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam limakan ibnatihi minni,
فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يكسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اكسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرجك.
Wannan hadisi an karɓo shi daga Aliyu ibn Abi Talib na hudu cikin khulafa'ur rashiduna, wanda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun, ɗaya kuma cikin mutane guda goman da aka yi musu bishara da aljanna, kuma na farkon musulunci cikin yara matasa. Ya musulunci sun yi na ɗan shekara 12 sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, dan ya auri Fatima ƴar annabi sallallahu alaihi wa sallama, ta haifar masa ƴaƴa, cikin su akwai Hassan akwai Hussein, wanda manzon Allah yake cewa huma sayyida shababi ahlil janna, sune shugabannin samarin gidan aljanna. Ali bin Abi Talib mutum ne mai matukar falala. Lokacin da za a tafi yakin Khaibar a shekara ta 7, a wata rana da safe a cikin dare, sai annabi ce la'ufiyannar rayata rajulan ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, yace gobe zan bayar da tuta ta jagorancin wannan yaki ga wani mutum da yake son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa ma suke son su.
Wane mutum? Sai sahabbai suka waye gari, kowa yana fatan a bashi wannan tutar, ba don son shugabanci ba, sai dan ya dace da falalar da annabi ya faɗa cikin hadisin, ya zama huwa allazi yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu bi shahadatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kowa so yake dace da wannan shaidar, aka waye gari kowa yazo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan a dama wannan a hagu wannan a tsakiyar, annabi yana daddaga kai so yake a ce zo ga tuta. Annabi ya kalle su gaba daya ta kaf, daga farkon su har karshe bai ga Aliyu ba, sai yace aina Aliyu bin Abi Talib, ina Aliyu dan gidan Abu Talib, sai aka ce yastaki aina ko yastaki aina ku, yana fama da ciwon ido, daya daga cikin idanunsa dundumi ya same shi ko ciwon ido. Annabi ce ku je ku kirawo shi. Aka je aka kirawo sa, annabi ya masa ruqya, ya karanta masa addu'a, ya tofa a idan ya warke, har ya fi ɗayan wancan wanda bai kamu da cuta ba lafiya. Sannan annabi ya mika masa tuta, ya ce tafi wurin mutanen Khaibar, farkon abinda za ka fara kiran su a kai musulunci, ka labarta musu kalmar shahada da abinda yake rataye da ita na wajibi. Idan sun yadda shikenan, in ba su yadda ba, abu na biyu su yadda su zauna karkashin daular musulunci su ba da jizya. In sun yadda shikenan, in sun ki da musulunci sun ki ba da jizya, ka nemi taimakon Allah ka yake su. Ali bin Abi Talib yace kuntu rajulan mazza, na kasance mutum ne mai yawan mazi. Mazza ala wazni fa'al, wanda siga ce daga cikin sigogi na mubalaga. Idan ka ce kafir, wato wanda ya kafirce mu ubangiji, kaffar mai yawan kafircewa. Idan ka ce ghafir, mai gafara kenan, ko gaffar mai yawan gafartawa. Fa'il mai aiki, fa'al mai yawan aikatawa, wato siga ce ta mubalaga. Kuntu rajulan mazza'an, na kasance mutum ne mai yawan fitar da maziyi, in ji Ali bin Abi Talib. Fastahyaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai na ji kunyar in tambayi manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi, don me? Limakan libinatihi minni, saboda matsayin ƴarsa a wurina, ƴarsa matata ce, ni sirikinsa ne. Dan me zan je gaban suriki na inje in ce da shi wallahi ina yawan fitar da maziyi? A ko kunyar fadin haka ko? Wannan ke nuna ladabi a cikin musulunci. Ake abin da ya shafi irin wannan babin tsakaninka da surikinka, ko tsakaninka da mahaifi, ko duk wanda kake ganin girmansa, akwai kunyar mutum ya fada. Me ya faru? Duk da haka ya ki tambaya? A'a, bai ki tambaya ba. Yace fastahaytu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam limakan ibnatihi minni, na ji kunyar in tambayi annabi. Fa amartu al-miqdad ibn al-aswad, sai na umarci miqdad ibn al-aswad cewa je ka tambayi annabi, ga fatawata amma ni bazan iya tambayarsa ba, je ka tambaya a madadina. Fa sa'alahu, sai miqdad ya tambayi annabi cewa menene hukunci na idan na kasance mai yawan fitar da maziyi, ko maziyi ya fita daga jikina? Fa qala, sai manzon Allah ya ce yaksilu zakarahu wa yatawaffa, wanda duk maziyi ya fito daga jikinsa shine yaksilu zakarahu, sai ya wanke zakarinsa, wa yatawaffa, kuma ya yi alwala. Me wannan ke nuna wa? Hukunci Allah kalli guda biyu. Farko, idan maziyi ya fito, zaka wanke zakarinka ne gaba daya, ba wai kawai inda ya fito din ba, duka da inda ya taba da bai inda bai taba ba, na farko kenan. Abu na biyu kuma, inda kana da alwala yanzu ta warware, sai ka sake wata sabuwa kenan.
wannan riwaya Bukhari da Muslim haka suka tafi akai, wadar Bukhari, amma a riwayar Bukhari kadai wanda Muslim bai tarayya da shi ba, iksil zakaraka wa tawadda, yace je ka wanke gabanka kuma kai alwala. Wadar Muslim a riwayar Muslim kadai wanda Bukhari bai tarayya da shi ba, tawadda, kai alwala, wandah farjak, kuma ka wanke gabanka. Wandah fil al-amri nana annahu nadha yandahu in dah fil al-amri kidan, to annahu al-arabi shine yayyafa ruwa ko kuma wanki, ana amfani da shi wajen wankewa, ana amfani da shi wajen yayyafa ruwa kuma, an gane ko? To amma anan wankewa yake nufi ba yayyafa ruwa ba, kun gane da kyau?
Wajen mutum ya abin da ya wanke abin ya alwala tukuna ya wanke da
mai, ai ba ta yi ya wanke sannan ya alwala ba, ya hada masa ababen guda biyu, wannan ababen guda biyu zaka yi, amma ba yace dole wancan zaka fara yi ba, kai kuma ka san wanne yake farawa a ciki tsakanin alwala da kamun ruwa, wanda yake fara, ai ba ya bukatun dogon bayani, shi yasa ka dana yi shiru akai, ai amma ba da wawun aka kawo ba, yawwa, al-athru bil wawi la yaktil tartib yadullu ala mutlaq al-jam'i, abinda ake so ababen nan guda biyu, hadisin ba ruwanci da wanne zaka fara, ya fada ababe guda biyu zaka yi da kaza da kaza, zaka yi kaza da kaza, nace dole ga wanda zaka fara, kai kuma sai ka duba wanne ne ake farawa kafin wannan, wannan kuma da wadansu dalilan daban sai ka samu ashe ana fara kama ruwa ne kafin. An gane ku? To malamai akwai abin nan, akwai hukunce-hukunce da ake dauka karkashin wannan hadisi, ma yuqaz min al-hadis, abinda za a iya fahimta na hukunce-hukunce, na farko najasatul mazi, ashe mazi dai najasa ne, wa annahu yajibu ghaslu, kuma dole ne a wanke shi, walakin yu'fa an yasirihi bi sababil mashaqqati kama zakara ba'dul ulama, sai dai wadansu malamai suka ce idan ka zanto salisul mazi, mazi na yawan fita a jikinka kuma wani lokacin tugo ne kadan baka sani ba ma, to irin wannan shari'a ta yi maka afuwa, an gane ku? Shari'a ta yi maka afuwa, haka wadansu malamai suka ce. Na biyu, annahu min nawaqidul wudu, kuma lalle mazi fitowa sana warware alwala, li'annahu kharijun min ahadi sabilaini, dan yana fitowa ne ta daya daga cikin kafofi guda biyu, ko gaba ko baya kina, yana fitowa ta gaba ne shi. Na uku, wujubu ghasli zakari, idan ya fito dole sai an wanke gaba, sai mutum ya wanke zakarin sa, to anan wajen wanke zakari gaba daya malamai suka yi sabani, wadansu malaman suka ce gaba daya, wadansu suka ce inda kawai ya taba zaka wanke, mazhabin malikiya da mazhabin hanabila suna ganin sai ka wanke gaba daya, tunda annabi ya ce iksil zakarak, wanke gabanka, wannan ya nuna wanke wani bangare, ba wani bangare ba bai wadatar ba. Wadansu suka ce ai zakar din nan ana nufin ba'dahu, daidai inda wannan abin ya taba, ba lallai sai ka wanke gabanka gaba daya ba, to amma maganar farko ita ce ta ce mutun ya wanke gabansa gaba daya, to da zai an ce az-zakar ala haqiqatihi kenan, min awwalihi ila akhirihi kulluhu la ba'dahu kenan, ba yanda za a ce az-zakar ka yanzu kana nufin ba'dahu bi dilalatil haqiqa illa an tariq al-majaz, sai dai in mutun yana nufin majazi ne a larabci, to kuma al-aslu fil kalam an yabqa ala haqiqatihi wa la yasaru ila majazihi illa bi karinatin tadullu ala dhalik, babu wata karina sosai kyale shi akan haqiqa, al-aslu fil kalam al-haqiqa lil majaz, wannan kaida ce sananniya wajen malamai. Wa qad warada fi ba'd al-ahadith, ya zo cikin wani sashi na hadisan, wa ghasl al-unsayni, banda ma mutum zai wanke gabansa kuma zai wanke abinda ke makwabtaka da shi guda biyu din nan, su ma sai ya wanke su, wannan hukunci ne na shari'a, wanda ba lalle ne ya dace da hankalinka ba, in shari'a ta ce kayi abu to sai kayi, ka gane hikimar ba gane ba, kai dai abinda ake bukata dalili daga Allah ko manzansa, wannan maganan ya wanke har abinda ke makwabtaka da shi, waɗansu hadisai sun tabbatar da shi. Na hudu, annahu la yujibu ghasl al-badani kal janaba, fitowar mazi baya wajabta wanke jiki gaba daya kamar yadda janaba ke wajabtarwa, shi bayan haka huwa ijma'un, wannan kuma matsala ce da malamai sun yi ijma'i akai. Na biyar, annahu la yakfi fi izalatil mazi al-istijmaru bil hijarati, mazi ya sha bamban da bawli, in bawli ne da ka dauki dutse ka kankare, magana ta kare, dutse guda uku ake bukata, saboda hadisan baya da muka karanta, duk wanda zai istijmari falyutir, ya yi amfani da duwatsu guda nawa, uku, to anan wajen mazi yin amfani da dutse baya kankare makashi, dole sai ruwa, kun gane ko? Tunda annabi ya hukunta ka wanke gaba ɗayan sa ma ballanta na kuma kace zaka sa dutse ya kankare, ai kaga ba zai yi ba. La yakfi fi izalatil mazi al-istijmar bil hijarati kal bawl, ba za ka yi istijmari da dutse ba kamar yadda yake wajen bawli, balla budda min al-ma, dole sai mutun ya yi amfani da ruwa. الحديث الرابع والعشرون حديث ناشر عنده عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. wannan hadisi na 24 cikin littafi an karbo shi daga Abbad ibn Tamim shi kuma daga Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini kana yace shukiya ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ar-rajulu an kawo karan wani mutum zuwa ga wajen annabi an kawo ba wai an kai shi karan ne yayi laifi ba wani mutum ne ke fama da matsala sai aka kawo kokensa wajen annabi cewa ga abin da ke damun wani shine ma'ana shukiya ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ar-rajulu an kawo koken wani mutum zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yukhayyalu ilayhi wannan mutumin ana suranta masa cikin kwakwalwarsa ko tunaninsa annahu yajidu shay'a zai rinka jin kamar wani abu ya faru gare shi na fitowar tusa fi salati alhali yana cikin sallah sai rinka jin kamar iska ya fito daga cikin duburarsa me hukuncin sa idan yaji kamar iska ya fito ba tabbas bane suranta masa akai me hukuncin sallar sa faqala fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yansarif ba zai fita daga cikin sallar sa ba hatta yasma'a sautan har sai in yaji sauti aw yaji rihan ko in yaji wari amma haka kawai sai dan ya suranta ma kamar iska ya fito daga duburarka ka rinka jin kamar kai tusa to ba za ka gaskata wannan tunani da shedan ya jefa maka ba ko wannan waswasi da shedan ya jefa maka ba sai in ka samu daya cikin abubuwa guda biyu waɗanda suke tabbas ne su ba kokonto bane abu na farko ka ji sautin fitar iska din wannan ai tabbas ne yanzu ba kokonto bane abu na biyu kana jin kamar iska ya fita ko bai fita ba amma sai ka ji wari to ka tabbatar daga jikinka ne kenan yanzu kenan sai ka fita daga cikin sallah in limami ne sai ka jawo wani ya ci gaba an fahimta ku dan kai istikhlafa in ma baka jawo wani ba ka fita daga cikin sallah jama'a alwalata ta walwale ka fice ya rage nasu su shugabantar da wani ya ci gaba ko kowa ya kara fita su duk yadda suka yi sallar su tayi in suka ci gaba kowa ya kara fita shi sallar su tayi in kuma suka shugabantar da wani tayi in aka shugabantar da wani kace kai wannan direban baya da lasisi waɗansu suka bi shi kai sai ka koma gefe guda kana ka kara fita ka ci gaba akan yadda liman ya fita tayi kaga direban da aka samu ka baya da lasisi ka tabbatar bai san hukuncin sallah ba bisa ga yakinin ka ba wai zato kake masa ba duk yadda aka yayi kadara an sa liba mai biyu sahun baya suka sa wani wannan suka sa wani duk yayi wanda duk yace bai ba fa alaihi bid dalil ya kawo dalili wa illa nahnu baqina ala al asli wa huwa al jawad nahnu nabqa ala al asli dukkan mutumin da ya wanzu kan asali ba a tambaye shi dalili in an tambaye ka dalili ka khalafawa asali ka safawa asali sai ce me dalilin ka na safawa asali asalin sallar ingantacciya ce yanzu ka kai da awar rashin inganci me dalilin ka da yace ba ta inganta ba ko ka kawo dalili ko kai shiru ina abin da an gane wannan da kyau to wannan hadisi akwai matsaloli da za a dauka daga ciki na farko alqaidatul amma wata gabammiyar ka'ida wadda malamai ke gina hukunci a ciki wahiya wannan ka'ida ita ce annal asla baqa'u ma kana ala ma kana wata ka'ida ce suke hiya da malamai suke amfani da ta al aslu baqa'u ma kana ala ma kana al aslu baqa'u ma kana ala ma kana asalin hukunci shine abu na wanzuwa akan halin da yake aka san shi da shi an gane ko asalin hular da ke kanka taka ce in na zo na ce ba tawo ba ce ba to ba za ba ce kai malam zanna me ya hujjar ka na cewa taka ce manganta a kanka ai kai asali taka ce ni da na ce tawo ce ba taka ba ce ba na yi da a wata wace ba to ni na za ce me dalilin ka na cewa hular kan wani taka ce don kai ka saba asali amma shi ba a neman shi dalili saboda me yana kan asali al aslu baqa'u ma kana ala ma kana abuna wanzuwa kan asalin sa baka kaucewa daga wannan asalin sai da wani dalili shi yasa idan mutum yana sallah shi kadai ka zo ka bi shi sallah in dai sallar sa ta inganta kai ma na bayan sa sallar ka ta inganta. Duk wanda yace taka bata yi ba sai ya ce kawo dalilin da yasa kace bata yi ba. Sai in ya tabbatar da rushewar ta liman tukuna. In ta liman ta rushe wannan ta rushe kina, amma in bai tabbatar da wannan ba fa kyale na sallah ta tayi. Idan yace ai ba taka bata yi ba saboda shi nafila yake kai kuma farilla kai. Sai kace duk da haka dai tayi. Yanzu sai ka kawo dalilin da yace mai nafila ba zai bi mai farilla ba, ko mai farilla ba zai bi mai nafila ba. Ai shi la'asar yake kai kuma azhar ka bi shi, ka bi shi da niyyar azhar. Duk da haka tayi. Wanda da yace bai mutace kawo dalilin ka da yace mai azhar ba zai bi mai la'asar ba. Domin al'asar shine al-jawaz. Fa man khalafa al-asl fa alayhi bid-dalil. Shine al-asl baqa'u ma kana ala ma kana. Asalin wannan bawan Allah yana da alwala. Asali yana da tabbas ba ku kwanto yake ba cewa shi mai alwala ne. Sai waswasi ya zo ya ce ba ka da alwala. To da wannan waswasin wanda ba ko ne shi, da asali wanda yake tabbas ne kake da shi kana da alwala, wanne za a rinjaye asalin? Saboda me? Saboda wannan hadisi. Mutum ne ake suranta masa cikin tunaninsa kamar wani abu ya fito daga jikinsa, amma yana da tabbas bai fara sallah ba sai yana da alwala. Sai ya zo cikin sallah sai wannan waswasin ya zo, sai mu ce me? Ci gaba da wanzuwa kan asalinka na kana da sallah. Har sai in ka samu wani abu zai ture wannan asalin, shine fitowar me? Iska ko kuma wato jin kara ko kuma jin wari. In ba haka ba shikenan zai ci gaba da bazawa bazawanta. Ha kuma idan kana da tabbas din baka da alwala, sai aka zo za a tayar da sallah. Sai kace ina da tabbas din dai ba da alwala, amma ko kwanto nake ko nayi ko ban yi ba, to ba kai ba. Ina fata an fahimta. Asalan kana da alwala tabbas kake da shi, sai aka zuwa tare da sallah kace na tabbatar da zan fito zan yi gida na alwala, amma ko ban sani ba, ina kokuntun ko ta kare ko bata kare ba, to tana nan bata kare ba, lafiyar ta kalau, kar ma ce zan yi maka wata. Daga nan ne da wannan ne ake rushe maganar daga cikin maganganun mazhabar malikiya da suke cewa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan. Suka ce duk wanda ya shakka bayan kana da alwala sai kai shakka ko ta kare ko bata kare ba, suka ce wajibi ne sai kai ne sai ka saki. Kaga sun cika da wannan hadisi, amma suna da zancen da za su yi su ma, tunda ka san duk wanda gaba dama ya zance shi ma zai zance. Malikiya suna da zancen da za su yi, suka ce abin da ya sa muka ce dole ya saki alwala, ita sallar da zai je ya yi tilas ne a kan shi, irin yadda bashi idan ana bin ka yake zama tilas ka biya, idan ana bin ka bashi ai babu yanda za a yi ka ce babu shi sai in ka samu yaqinin ka biya. Ko kwantan na biya ko ban biya ba zai ture bashin, sai me? Sai yaqini. Sai ka ce to sallah akan ka kamar dayin ne, tilas ne. Ko kwantan ta yi ko ba ta yi ba baya sauke ta, sai in ka samu tabbas din ka yi. To idan ka shiga sallah da alwala wadda kake da kokwanto a cikinta, kokwantan nan kuma ya shiga cikin sallah ta yi ko ba ta yi ba. Da haka tunda ta yi ko ba ta yi ba ne, asali ba ta yi ba, sai in yaqini ya tabbatar da ita. La'annaka dakhalta fi salatin bi wudu'in mashkukin fihi fa yasri hadha ash-shakku ila as-salati was-salatu daynun wa zimmatun faz-zimmatu la yubra'u minha illa bi yaqin. Wasra dace mai karfi shi dai wannan dalili, hadisin ya fi shi karfi ne kawai, amma zancen suna da karfi dai wannan hadisin ya fi shi karfi. Na biyu, anna mujarrada shakki fil hadasi, kawai dan kai kokonto cikin hadasi la yi butulul wudu'a, wannan kokontan baya walwale maka alwala wala sala ko baya lalata maka sallah, ko ba haka ba? Na uku, tahrimul insiraf min as-salati li ghayri sababin bayyin, baka fita daga cikin sallah ba tare da wani sababi ba na zahiri, sababi na kokonto baya saka fita daga cikin sallah, zaka ci gaba da yin kayar ka ne. Na hudu, anna rihal kharijata min ad-duburi, iska da ke fitowa daga duburar mutum bi sautin tare da sauti, au bi gairi sautin ko ba tare da sauti ba, na karatun lirwudu, lalle wannan iska yana warware alwala. An gane ku? Na biyar, yuradu min sama'i sauti, abinda ake nufi da jin sauti ko jin sauti a cikin fitowar iskar, wa wujdanir rih ko samuwar wari fil hadis, a wannan hadisi at-tayaqqunu min zalika, abinda dai ake so ka samu yaqinin cewa lalle alwala ce ta warware. Iskan kadai in kana kokontan ya fito ko bai fito ba, to ba wannan ba yaqini bane ba. An gane ku? Dan sauti shine zai tabbatar maka ko kuma wari. Yace falau kana la yusma'u la yusham
koda ya zanto ba a ji sautin ba, amma kuma sannan ba a ji warin ba, wata yakkana bi gairi hazin tsarika ne, amma ya samu tabbas abin nan ba kokonto ba ne, wannan iskan da ya fito lalle rihi ne, koda bai ji sauti ba, inda ya samu yakinin haka, to kuma shi kenan, in takada wudu'uhu alwalasa ta warware kenan. Ashe shi iska in kokonto ne kake ne ya fito ko bai fito ba. A wani hadisin annabi ya fito da abin karara, yace lokacin da mutum ke da alwala ko yake cikin sallah, wani lokaci ce dan ne yake zuwa sai rinka busa duburanka, ka ji tsayar shaidan fa, sai rinka busa duburan mutum, sai karka ji kamar iska ne ya fito daga jikinka. Sai to karka gaskata shi, sai in ka ji wari sannan ka tabbatar iska ne daga jikinka, ko in ka ji mai sauti. Alhadithul khamis wal 20, hadisi na 25 cikin wannan littafi, an ummi qais binti mihsan al asabiyya annaha atat bibnin laha sagirin lam ya'kul at-ta'am ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa ajlasahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi hijri, fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Wani hadisi an karɓo shi daga Ummu Qais, ita ce bintu Mihsan al-Asadiyya, ‘yar kabilar Banu Asad, annaha atat bibinin laha, ta zo da wani ɗanta tana ɗauke da shi, sagirin wanda yake ƙarami, lam ya'kulit ta'ama, bai ma fara cin abinci ba, yaro ne wanda nono kawai yake sha, lokacin ba a yaye shi ya fara cin abinci ba, ta zo da shi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, zuwa ga manzon Allah sura da mace tabbata gare shi, fa ajlasahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hijri, sai annabi ya zauna da shi akan cinyarsa ko akan jikinsa, fa bala ala thawbi, sai wannan yaro yawa annabi bawali yayi masa fitsari kenan, fa da'a bi ma'in, sai annabi ya ce a kawo ruwa, fa nadahu ala thawbihi, sai yayyafa ruwan nan akan tufafinsa inda yaron yayi bawali, wa lam yaghsilhu, bai wanke tufafin ba. Wa fi hadisi Aisha ta ummul mu'minin, a hadisin Aisha uwar mu'minai Allah shi kare da a gare ta, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tace lalle manzon Allah tsira da mutun Allah sai fata gare shi, utiya bi sabiyin, an zo masa da wani jariri, fa bala ala thawbihi, sai wannan yaro yayi bawli kan tufafin annabi, fa da'a bi ma'in, sai annabi ya ce a kawo ruwa, fa atba'ahu iyyahu, yabi ruwan inda bawlin yake, ma'ana yayi mai yayi ya faruwa a inda aka yi bawlin. Wali muslimin, a riwayar Imam Muslim, fatba'ahu bawlahu wa lam yaghsilhu, da yake a kawo ruwa aka kawo, fatba'ahu bawlahu, sai ya fashi inda bawlin yarin yake, wa lam yaghsilhu, bai wanke shi ba. Duk wannan mai ke nunawa yaro karami wanda yake shan mama bai fara cin abinci ba, idan yayi maka fitsari a jikin tufafinka ko a jikin tufafinki, ba dole bane ka wanke ko ki wanke tufafin, abinda kawai aka shar'anta maka shine ka debi ruwa ka yayyafa. Wannan ana magana idan yaron namiji ne, idan yarinya ce mace fa, wannan kuma bayani zai zo nan gaba. Kun gane da kyau? To wannan yayyafa ruwa menene matsayinsa? Yayyafa ruwa din nan meye matsayinsa? Kaga wajibi ne kenan, ba wai mustahabi bane ba, wajibi ne. An gane ko? To ina jin ba zai kawo hadisin da yake nuna na yarinya sai an wanke ba, amma dai abin da yake ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan yarinya mace ce ta maka bawli sai ka wanke. An gane ko? Annabi ya bambance tsakanin mace da namiji. Yaro namiji idan yayi maka bawli alhalin bai fara cin abinci ba, ruwa zaka yayyafa kawai a wajin. Yarinya mace ko da bata fara cin abinci ba, inda ta maka bawli to sai ka wanke wannan wurin da ta yi bawlin, sai ka ɗauki ruwa ka zuba ka wanke. Kaga yayyafi daban wankewa daban, tunda wankewa dole zaka jika wajen da ruwa har ka matse abin da nasa, wannan kuma kawai yayyafa zaka yi yadda na san ruwan zai tsaka akan abin shi kenan, ka ci gaba da shi akan haka. Haka annabi ya bambance, waɗansu malaman suna kokarin su ce ita ma mace ba sai an wanke ba yayyafa ruwa za a yi. An gane ko? Amma gaskiyar al'amari annabi ya bambance tsakanin mace da namiji, dan haka kenan dole a bambance su. Cikin ababen da za a iya koya a wannan hadisi, ma yuqadu min alhadith, cikin ababen da za a koya cikin wannan hadisi, na farko najasatu bawlil gulami wa illam ya'kul at-ta'am li shahwatin, wato ashe bawli na yaro karami najasa ne koda bai fara cin abinci ba. An gane ku? me yasa ya zama najisatun da annabi yayi ya faruwa dan da ra'ayi shi ya faruwa din ba. Na biyu kifayatul rajj, kasancewar yayi faruwa yana wadatarwa. Allazi la yablughu darajatal jarayan, kawai ya wadatar wajen tsarkake bawali na yaro karami. Na uku akhlaqun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alkarima, yadda annabi ke da dabi'u da halaye na gari. Wa tawadu'uhu aljam, da kaskantar da kai gare shi. An gane ko? Kaskantar da kai da irin annabi ke da shi. A ina muka fahimci wannan cikin hadisi? Mace ta zo da yaro wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta zo fatawa ne, ta zo dai wani abu ne, bukatunta na duniya ta zo ko bukatunta na addini? Dan jin da sai annabi ke ta kawo yaron magani ya karba har ya tsora cikin cinyarsa, yana masa wasa kafin ya gama an sa mata fatawa, sai yaron ya masa boli. Duk da haka bai damu ba, sai ya dima a kawo ruwa shi da kansa, ya ɗebi ruwan kuma ya zuba da kansa. An gane ku? Wanda yanzu wani ko ɗansa ne baya ɗauka sai in ya dana fitsari. Ko ɗansa babu rahama, babu jin kai tattare da shi, shi dai kar yaro ya masa fitsari, kar ya sa masa majina. Wallahi waɗansu haka suke. Musamman in mutum na da hali, ai ba shi ba ganin ɗansa sai ya fara tafiya. Sai dai a turo masa shi a irin amalanken nan, shi ba zai ɗauke shi ba, kar ya masa fitsari. An sa masa famfas, an yi masa namkin ne, an sa famfas ne, a turo shi a irin amalanken nan, yana kallon sa daga nesa nesa, kar ya taɓa shi ya masa fitsari ko ya masa tumbuɗi. Ba rahama tattare da kai kenan. Ka ɗauke shi ka ɗora shi kan cinyarka, ka sa shi jikinka, ka sumbace shi. Abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ke yi kenan ga yara. Wani balaraman kawai ya zo ke cewa, wai da ya ga annabi ya sumbace yaro, yanzu annabi har sumbata yara kake? Sai ce ya kaifa, ya ce ai ni ƴaƴa guda goma nake da su, ban taɓa sumbatar ko ɗaya ba. Ya ce to idan Allah ya zare rahama a zuciyarka, ya zan yi da kai? Mai yiwuwa babu rahama ne, Allah riga ya zare rahama daga zuciyarka, ya aka yi ya da kai? To alal aqalli idan ka ɗana wannan, zaka san irin wahalar da mace ke ji. Ka ɗauki yaro ya maka boli, wannan zai sa ka kimanta matarka yadda ta rike ƴaƴanka. Ɗa nawa ta haifa maka? Kowanne a yi ne sau nawa zai mata fitsari? Lita nawa yake fitsarin mata a yi ne da kuma kwanciyar barci? Buɗi ya yi mata amai ya hana ta barci? Ai duk ranar da ta zo kwana wurinka da wannan yaron yana barci, kore ta kake ita da yaron? Da Allah jiki jin yadan ki, har sai ɗan ya daina kuka ko a aji can gefe guda don rashin rahama taka. Ka tsaya ya hana ku kukan tare mana, ba ɗanka ba ne ba? Da ya girma fa kai ne zaka nuna uba. Inda Allah zai kaddara rabuwa, zaka ji ni wallahi ba za ka kai ɗana wani gida ba ne, za ku kwace kayana. Duk lokacin da aka sa Allah sa kana gefe, kawai dan ka so sir lak shi kenan, ka gama da wani kwastar? Baka taɓa lokacin zuwa kwastar ta? To dai akwai buƙatar rahama da jin kai ga yara. Wannan gashi annabi ba yaronsa wani ba, amma ya jurewa wannan abubuwa. Akwai wata fa'ida anan da malai kawo, sai ikhtalafa ulama fi sababi allazi awjaba at-tafriqa bayna al-gulami wa bayna bawli al-gulami wa bawli al-jariya. Malamai sun yi sabani, me yasa annabi ya bambance tsakanin bawlin yaro da bawlin mace? Me yasa? An gane ku? Wa talammasa kullun minhum hikmatan sarat fi nazrihi al-fariqah al-munasiba, kowanne cikin su ya yi ta kokaro lalubo hikimar da ta sa annabi ya rarrabe. Wa ahsanu hadhihi at-talammusat, mafi kyawu ko mafi dacewa cikin wannan lalube da malamai suka yi ahadu amrai ne, sai cikin al'amura guda biyu. Al-awwal, abu na farko suka ce, annal gulama indahu hararatun ghariziyatun za'idatun ala hararatil jariya, shi yaro yana da dumi a jikinsa a ɗabi'ance haka Allah ya halicce shi, dumin da ke cikin cikinsa ko na jikinsa ya ɗara dumin da ke cikin mace. Wannan dumi da ke jikinsa ko zafi, tatbukhu at-ta'am, yana san dandanan abinci ya zagwanye da wuri. Wa tulatiful fadalat al-kharija, kuma rarar abinci, ka san idan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha na ruwa, komai zai dauki nashi, da wanda zai shiga cikin jini, da wanda zai shiga cikin menene, da wanda zai gina jiki, da bayan komai ya dauki nashi, rarar shine zai fita ko a bayan gida ko a bauli. To shi zafin jikin yaro yana taimakawa wajen dagargaza abincin kan lokaci, kuma ya kone shi ya soye shi ta yadda in ma najasa sai ta rage ƙarfi saboda zafin, ko ba haka ba? Sannan kuma yana taimakawa wajen lokacin da abin da zai fito a matsayin bayan gida ko bawali, kuma haka kuma ƙarfin najasarsa ya ragu da wani kashi cikin ɗari, fasantis ɗin kasancewarsa najasa. Kun gane? Wa ma hadhihi al-hararatu az-za'ida kaunu ta'am at-tifl latifan li'annahu labanun, tare daga wannan ƙarin zafin jiki, sannan kuma a wannan lokaci yaron ma bai fara cin abinci ba, nono ne, kaga nonon an riga an soye shi kenan saboda zafin jikinsa. Wal jariyatu laysa ladayha al-hararatul muladdifa, ita ko mace a jikinta babu wannan zafin, ita yarinya karama babu wannan zafin da zai tausasa abin da take sha na mamadin. Wa yu'ayyidu hadha taqyidu nadhihi najasa bi adami akli at-ta'ami illa al-laban, abin da ke nuna haka gashi an nuna mana cewa an bambance su ne yayin da ya kasance ba su fara cin abinci ba sai nono, amma in sun fara cin abinci ko duk hukuncin su ya zama dai dole sai an wanke, amma yanda su fara cin abinci ba shine ake bambancewa. To wannan abu na farko kenan da waɗansu malamai suka kawo. Wasani nabi, waɗansu suka ce annal gulama adatan arghabu ila an-nas min al-jariya, wai abin da yasa aka saukaka hukuncin yaro aka ce ba sai an wanke tufafi ba, mata aka ce sai an wanke, saboda shi yaro namiji adatan al'adanci arghabu ila an-nas, ya fi kwadaituwa zuwa ga mutane, mutane sun fi kwadayin daukar sa min al-jariya sama da yarinya mace. Fa yaksuru hamluhu wa naqluhu, tunda mutane na kwadayin yaro da namiji sai ya zanto za a fi yawan daukar sa sama da mace. Wato bashiru najasatuhu, tunda ko za a samu yawan daukar sa, to kuma akwai tsammanin duk lokacin da aka dauke shi zai fitsari. Mimma yusabbibul mashaqqata wal haraj, to in aka ce duk lokacin da ya fitsari kuma sai an wanke, to kuma wannan zai gadar da wahala kenan cikin shari'a. To dan saboda saukaka shari'a sai aka ce tunda shi ana yawan daukar sa a yayyafa. Fa sumiya bi takhfif najasatihi, sai aka yi afwa wajen cewa an khaffafa najasar sa, yanzu ba ta da karfi ba kamar ta ya mace ba. Wa yu'ayyiduhu ma yu'rafu an shari'ati min as-samahi wat taysir, abinda zai karfafa wannan makama ta malamai shine abinda aka san shari'a. Mai aka ce littafi kaza, mai aka ce littafi kaza, mai aka ce littafi kaza, wannan shine sanin fikihu, wannan daban wani bangare ne na fikihu. Amma hakikanin fikihu ka san ka'idar da malamai ke gina hukunci a kanta, sai ka ke ta ka fahimce ta. In wani abu sabo ya faru a zamanin ka wanda da ba su taba cewa magana akai ba, kai amfani da ka'idar da suka yi amfani da ita da dan ka ba sabon abin da ya faru ne hukunci. Wannan shine fikihu, sabon abu ya faru yanzu wanda za a babu shi a da ba a taba yin sa ba, kuma kana da bukatar sa a cikin shari'a, kana da bukatar ka san hukuncin sa na halalci dan ka aiwatar ko haramci dan ka ne. Ina halal ne ko ba halal bane ba, sai ka je ka bude muktasari na zaga bayanin Coca-Cola ne ko alri ko izuya ko risala. To amma sai ka bi ka'idojin da suka gina hukunci akai, wannan kuma zai gina ne akan da me aka yi, wani sinadari aka hada har Coca-Cola ta haduwa cikin kwalba da muke ganinta, sai ka san sinadarin nan dangin halal ne ko dangin haram ne dan ka ba da hukunci. To wannan sanin ka'idar da ake gina hukunci akai shine sanin fikihu, shi yasa aka ware, ba aka ware ilimi guda sunansa qawa'id fiqhiyya, ka'idoji na fikihu. Shi yasa duka abinda aka ce akan mazhabar Imam Malik ibn Anas gaba daya, abinda yake gina hukunci akai usulul mazhab, so ake kira shi kashikan mazhaba din. Waɗansu ka'idoji wanda a kansu ne ake istinbadi 12 ne, duk wanda ya rike su ya fahimci su zai fahimci malikiya, wanda ko bai rike su ba inda zai haddace duk muktasar da kaba zai fahimci malikiya. Ina fatan kun fahimta. Usul ne guda 12 wanda Imam Malik ya amfani da su wajen istinbadi, a babin zakka ne, a babin riba ne, a babin mu'amala ne, a babin aure ne, masu banƙai. Har Ibn Taymiyyah da kansa cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa in dai kana so ka ga asali wanda aka gina akai dangane da zakka, to ba mazhabin da yafi karfi irin mazhabin Imam Malik ibn Anas a babin zakka. Duk rigimar da aka yi ta cewa kayan ne za a fitar musu da zakka, ba za a fitar musu ba, wane ne wane ne, yace in dai kuka bi mazhabin Imam Malik nan, asalin su da ya gina hukunci akai yafi kowanne karfi a nan gurin, shine me na amalu ahlul Madina, a wannan babin yana da karfi. To sanin irin waɗannan ka'idojin su suke taimakawa mutum, su kansu littafan da za a karanta sai su yi maka saukin fahimta, don ka san duk me aka ce ga abin da aka gina hukunci a kai. To ita wannan ka'ida ta al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tana cikin ka'idoji guda biyar wanda gaba ɗaya ilimin fiqhu a kansu aka gina, ko ma wata mazhaba ce guda biyar suna an yi ittifaqi a kai. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, wai duk inda wahala take to tana jawo sauki. Kaya za ka fahimci wannan, kana tafiya cikin daji ka nemi abinci ka rasa, ga yunwa kamar ta karka babu abinci, ba ɗan itace ba komai, wahala ce wannan ko ba wahala bace ba, sai ga rago a gaban ka matacce mushe ne, haramu ne ko ba haramu bane ba,
wahalan nan da ka shiga ta cikin cin abinci sai ta jawo maka mai sauki, sauki shine mai halattin ka ci wannan musha. Kaga al-mashaqqatu huna jalabat at-taysir, wahalar da suke cikin nan ta jawo maka mai sauki. Haka idan ka kasa yin sallah sai zaka yi a zaune, da san illa sai ka kalau zaka yi sallah a zaune, amma sai ka samu rashin lafiya, rashin lafiya nan ba wahala bace ba, wahalan nan da ka samu kanka sai ta jawo maka mai sauki shine halaccin sallah a zaune. Da irin wannan, da irin wannan cikin abubuwa, cikin abinci ne, cikin abin sha ne, cikin kowane irin abu, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Ala anna ba'd al-ulama ja'aluhu min al-masail at-ta'budiyya, wannan maganganu da malamai suka yi suka kawo dalilan nan guda biyu cewa wai shine dalilin da suka sa aka rarrabe tsakanin kowannin yaro karami da yarinya karama, yace wannan maganganun su kenan. Amma waɗansu malaman ja'aluhu min al-masail at-ta'budiyya, kawai sun ce al'amari ne ta'abudi, allati la tuqalu hikmatuha, wanda ba a iya gano hikimarta, tunda da akwai hikimar asali da annabi ya faɗa, tunda ba nasi bane lalibai ne cikin duhu karmi kankan ba mu ce wannan ita ce hikimar. An gane ko? Wato su malaman fiqhu suna kasa hukunce hukunce gida biyu, akwai abin da suke kira ma'qulat da kuma wanda suke gara ganin ma'qulat, wato ta'abudi. Idan suka ce haza shay'un ta'abudi ko haza amrun yani yuqal hikmatuhu, wato ta'abudi wanda an ce yi kaza kuma ka yi tunani ka hanga ka hango ba gano hikimar ba, sai ce to kawai ana yin shi ne don ibada, tunda Allah ya ce ai kawai ai, ko ba gano hikimar ba dole ka yi mai kai. Amma kar ka kore ka ce babu hikima, shi Allah ya santa kai ne baka sani ba yanzu, cewa sai ka sani sannan ka aikata wannan ba dole ba ne, tunda dai ya yi umarni dole ka yi mai ka aikata, ko ka gane hikimar ko ba gani ba. In ba haka ba, me yasa aka ce azhar da la'asar da isha'i ayi raka'a hurhudu, asubahi aka ce ayi biyu? Kana da wata hikima da ta rarrabe maka waɗannan? Ni dai ban sani ba, ina jin kai ma baka san wata hikima ba, tunda Allah bai faɗa ba, manzon Allah bai faɗa ba. To irin wannan sai su ce amrun ta'abudi, al'amari ne kawai ibada ne ya tsantsa, baka san me yasa ba. Me yasa alwala aka ce ka wanke hannu so uku, a so ɗaya ko so biyu ko so uku, halal ne so ɗaya, halal ne so biyu, halal ne so uku, idan ka ƙara na huɗu kuma kai bid'a, komin dattin hannun da ya so uku za ka tsaya. Ba ka bane ba. To me yasa ba a yi daga ƙara na hudu ba? Sai amrun ta'abudi, al'amari ne haka Allah ya shar'anta, menene hikimar ban sani ba, Allah ya ce ai kuma dole ai. Kun gane wannan da kyau? Al-hadithu sadisu wal ishirun, hadisi na 24 na 26 kai. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fa bala fi ta'ifati al-masjid فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه. وانا حديثي أنكر بوشي لقى أنس بن مالك الأنصاري جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد يتي ونمزه ننكر كرايازو sai yayi bawali a wani bangare na masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya shigo da raƙuminsa, ya kwantar da raƙuminsa, ya zo cikin masallaci kamar ana zaune nan, ya koma daga can gefe inda ba mutane sosai, kawai yayi bawalinsa a kunsa. Fa zajarahu an-nas, sai mutane suka daka masa tsawa. A wannan riwayar ma aka ce saura kirs zai su fara dukansa. Fa nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi Anas ce ku kyale shi, ku kyale shi. Yana cikin yi suka ce kai kana bawali ba Allah, sai ce Annabi ce ku kyale shi, ku kyale shi. Fa nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya hana su. Fa lamma qada bawlahu, aka kyale har ya kammala bawalinsa. Yayin da ya kammala bawalinsa, amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi zanubin mimma, sai Annabi ya umarni a kawo guga guda na ruwa. Zanub, guga idan da ruwa a ciki, idan yamsi ne sai dai a ce addalu, amma inda ruwa zanub bi fathi zal, ba zunub ba, idan kai dhamma ya zama zunub, jam'i ne mai na azambu, wato zunubi kenan. Amma zanub bi fathi zal ya zama shine guga idan an cika shi da ruwa. Sai Annabi sai aka kawo ruwa cikin guga, fa hurika alaihi, sai aka zuba ruwan a inda ya bawa din. Dama wurin da yayi babu shimfiɗa, saboda masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a sahara ake a Madina, ga qillat zatul yad, ko masallaci daki ibada ne makasudi dai a samu wuri mai tsarki a ibada, ko shimfiɗa babu. Da haka kaga inda yayi bawulin wuri ne wanda yake na kasa, yayi bawalin kasa ta sanye sai aka zo aka zuba ruwa a kai kuma. Kun fahimta da kyau fa wuri kalihi aka zuba ruwa a kai. To me za a iya fahimta karkashin wannan hadisi? Za a iya fahimta al'amura kamar haka. Na farko annal bawla alal ardi yutahhiruhu yutahhar bi gamrihi bil ma. A ce idan aka yi najasa a wuri sai ka zo ka zuba ruwa a wajen, zuba ruwan ya tsarkake. Zuba ruwan da kai ya tsarkake ne wannan kasar. Wala yushtaratu naqlu turabi min al makani ba'da zalika. Ba sharadi bane a ce kuma sai ka kankare kasar wajen, ka ɗebe ta, kaje ka zubar. Zuba ruwan ya yi me? Ya tsarkake ta. Na biyu, ihtiramul masajid wa tathhiruha. A ce ana girmama masallaci, ana kuma tsarkake masallaci, saboda mai annabi ya yi umarni a yi mai a zuba ruwa, wannan sai nuna masallaci wuri da ake tsarkake shi. Na uku, samahatu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam, sauƙin halin annabi sallallahu alaihi wasallam, mun tabbata gare shi. Faqad arsada al-arabi bi rizqin walidin, wannan mazanin karkara annabi sai ya shiryar da shi da rizqin da tausasawa walinin da kuma zance mai dadi, ba'da ma bala, bayan gashi ya yi bawali a masallaci, tare da haka annabi bai kawsa masa harshe ba. Dan abin da ya ce masa da shi, inna hazihi al-masajida la taliqu bi shay'in illa li salatin aw dhikrin aw qira'ati al-quran aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ita masallaci din da kake gani ba abin da ake yin a cikin su sai sallah, sai zikiri, sai karatun qur'ani. Sallah, zikiri, karatun qur'ani. Kalmar zikiri tana da fadi, darasi da ake na ilimi shi ma yana daukar ma'anan zikiri, wa'azi yana daukar ma'anan zikiri, hudubar juma'a tana daukar ma'anan zikiri. Fasau ila zikrillahi wa zarul bay zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hudubar juma'a ma zikiri ce, dan kar wani dauka zikiri shine irin wanda masu bid'a suke yi da sunna. A zikiri na sunna, zikiri a tsarin koyarwar annabi, an gane ko? To abinda annabi ya ce masa kenan, mimma ja'alahu yaqulu, saboda dadin mu'amalar da annabi ya masa har da ya karshe da ya tashi zai tafi sai Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah ka ji kaina ni da annabi Muhammad, banda mu kankaiwa kowa gafara. To ya ga sabai za su yi masa duka a masallaci, annabi ya hana su, kuma ya sa an ɗebo ruwa an zuba, ba a ce ba ɗebo ruwa da kanka ka zuba. Annabi ce ku je ku ɗebo ruwa ku zuba. Aka je aka ɗebo ruwa aka zuba, sannan ya kira shi ce bawan Allah, masallaci ba wurin bawali ba ne ba, abin da ake yi sallah, zikiri, karatun Qur'ani. Sai daɗin mu'amalar ya masa daɗi, ya daga hannu ya ce ya Allah ka ji kaina ni da annabi Muhammad, banda mu kankaiwa kowa gafara. Sai annabi ya sa ya kira shi ce faqad dayyakta wasi'an. Abu ne mai fadi yanzu ka takaita shi, rahmar Allah wasi'at kulli shay, ta yalwace komai, ta yaya zaka ce ni da kai kadai? Sai rahmar Allah ta fi karfin mu kadai. Wannan dai na nuna yadda annabi ke gyarawa mutane kurakurai cikin ruwan sanyi. Wannan yana da matukar mahimmanci kwarai da gaske, musamman ga mutumin da ya bayyana cewa akwai jahilci ko gidadanci tare da shi. Domin kaga abin da sa annabi ya tausasa masa harshe, kaga mazaunin karkara ne. To galibi wanda yake zaune a karkara yana nesa da inda ilimi yake, tun da har yau karkara tana da nisa da ilimi, binni ta fi kusa da ilimi. Tun a da haka abin yake, kuma har a yau haka Allah ya tsara rayuwa. Don haka can a farko ma Allah ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli wallahu alimun hakim. Yace kaga mazaunan karkara su suka fi tsananin kafirce ma Ubangiji, su suka fi tsananin munafunci, za su karfi musulunci amma dan abu kadan sai su juya baya. Wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu rasuli, kuma zaman su na karkara shi ya fi sa ma za su fi kowa jahiltar abinda Allah ya saukar wa manzansa. Ya sauna tun lokacin annabin aya za ta sauka, duk wanda yake Madina kwana ɗaya da yini ya riga ya ji, cikin dare ba rediyo ba komai, amma kowa ya ji saboda a birni yake, labari na yaɗuwa da sauri, ko ba haka ba? Amma kafin a ce labari ya je inda karkara take, to sai an kwana biyu, an yi sati kafin ya je. Kafin ya je kila ma wani ya ƙara labarin, wani ya rage, in aya ce wani ya sassabe ta, wani ya mata kaza, lokacin da ta je shi zai a gungunci, shi yasa sai ga wannan. Shi yasa annabi ke cewa man sakana albadi ya tajafa wa man tatabba as-sayda ghafan wa man dakhala ala as-sultani futin. Yace duk wanda ya zauna a karkara, to da wuya ba ga yayi jafa'i ba kaushin zuciya. Haka duk wanda duk zomo da ya gani ya bi, ya zama dan farauta, duk kurege ya bi, yace sai ka ga zama gafalalle. yace haka duk malam fada kuma sai an fitine shi cikin addininsa. In dai kana tare da masu mulki yau da gobe yau da gobe za su fitine ka cikin addini, saboda gararin su shine lokacin da za su sa doka ba za su tuntube ka ba, sai an sa dokar sai a nemi kuma ka kare ta. In sun sa doka za a yi fitina, ce mala ya kamata ku yi wazi a kan zama lafiya. Yo, ka jawo mutane za su tashi hankali ka ce in kwantar da ita, ya za a yi wannan? Kafin ka zartar da dikiri ɗinka ya kamata ka tambaye malamai ga abin da ake so, a ya dace ko bai dace ba, lokacin sai su yi aiki da nassi na Qur'ani ko hadisi su fuskantar da kai. Amma kai ne ka zo ka yanke abinka aka sanar a rediyo da talabijin da komai, mutane za su yi garari kuma sai ka tayawa malamai su yi jawabi. To malam fada sai ka ga ya shiga rediyo ko talabijin, duk yadda zai yi jajjawa waɗansu ayoyi su taimaka wa abin da mai mulkin sun yi sai ya yi. To kawai karshen fitina kenan. Allah ya tsare mu. Na hudu cikin hukunce-hukunce, bu'udu nazarihi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'rifatuhu li taba'i'in nas, nisan hangen annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana da hangen nesa kwarai da gaske, tare kuma da sanin ɗabi'un mutane. Ya san mazaunin karkara ne da haka bai kawai samu masa harshe ba, amma akwai ƴan binnin da sun san addini, in sun yi abu annabin lokacin yana musu zafi. Wato dai da'awar annabi akwai hikima a ciki, wanda ya dace a masa zafi a masa, wanda ya dace a sauƙaƙa masa a sauƙaƙa masa. To kullum kai ma sai kana da wannan mizanin gurgurdan ijtihadin ka. Yau ka gane inda kai kuskure, gobe ka gyara. Dan saboda mu'amala da mutane, kowa hankalinsa da tunaninsa daban, kuma in kace zaka mu'amalance su a mataki iri daya, to zaka yi hasarar abubuwa masu yawa, kuma su ma za su yi hasarar ka. Da abin da zai faru shine da yawa ka kore su kila cikin wa'azi. In ka kore su cikin wa'azi, su sun yi hasarar ka, tunda da suka rabu da kai ba su da canjin ka. Za su je su yi wani shirman ne. Kai kuma kai ma kayi hasarar su, dan idan sun shirye ta hanyar ka kuma zaka samu lada. To shi yasa abinda zaka tana lokacin da kake wazi ko karantarwa ibada kake ta neman lada, manufar ka a fahimta. To duk wata hanya zaka bi a fahimta shine idan ka bi hanya irin wadda annabi ya bi. Akwai wanda duk hikimar da zaka yi masa kuma sai ya kangare, kaga wannan ba laifin ka bane ba. Haka Allah ya rubuta shi cikin kangararru babu yadda ka iya kuma. Amma ya zanto zaka fara ka ce ta kori mutum, to wannan shine ba a so. Akwai wanda ya dace ka zansa masa, akwai wanda annabi ke cewa kayi kaza, akwai wanda annabi ba zai faɗa masa a gaba, akwai wanda annabi zai masa sayan magana ce ma balu a kawami ne faru, me yasa waɗansu mutanen suke kaza suke kaza, ai annabi ya san su, me yasa bin nawai ce me yasa wani kai kaza, amma sai ya ce me yasa waɗansu mutane ne suke kaza suke kaza suke kaza, kuma ya san ko su wane ne. An fahimta ku? Na biyar, inda tazahumul mafasidi yurtakabu akhaffuha, idan aka samu barna ta yi diddigu ga ɗaya ga biyu ga uku ga huɗu, dole sai ɗaya ta faru, to ya zama tilas a nemi ƙarama don kaucewa babbar ɓanna. Aina za mu fahimci wannan cikin hadisin, yace faqad tarakahu yukammilu bawlahu, annabi ya sa a kyale shi har ya kammala bawlin sa. An gane ko? Li'ajli ma yatarattabu min al-adrar bi qat'ihi alayhi, domin idan aka ce yanke bawlin nan take bayan ya riga ya fara barna, za ta faru da yawa, ko ba haka ba? A yamakon ya yi aure ɗaya zai yi aurare da yawa, ba zara kyale ce taro aure guda ba? Lokacin da yana cikin bai riga gama ba ce sai an fitar da shi daga masallaci, kaga ana tafiya bawali na shiga, sai ga ya ɓata wurare da yawa, kuma kila banda wurare kuma sai ya ɓata jikinsa, kuma kila a lokacin nan kuma za a dake shi, kuma shi zai dake wani, kila zai zage kuma za a zage shi, kuma a cikin masallaci wanda yake wuri ne na zikiri, kaga abubuwa ɓarna ce da yawa. Dan gudun kar wannan ɓarnar da yawa ta faru, sai annabi ya haƙura da guda ɗayar a kyale ta cigaba da faruwa har ta ƙare ita kaɗai. Dan idan an ce sai an kautar da ita, lokacin me zai faru? Barna mai yawa za ta biyo baya. To ita ce wanda suke cewa irtikabu a khaffid dararain wajib, irtikabu a khaffid dararain wajib. Idan illoli guda biyu suka faru, ga ƙarama ga babba, dole sai ɗaya ta faru. To a aukawa ƙaramar ya zama wajibi, ba ma mustahabbi ba, ya zama wajibi a aukawa ƙaramar barna don gujewa me? Ita ce babbar barna wadda yake ana jin tsoron faruwarta. To wannan ita ma ka'ida ce ta fiqhu, wanda karkashin ta malamai suna istinbatin hukunce-hukunce masu yawan gaske. Nasida annal buda anin nasi wal mudun yusabbibu al jafaa wal jahal, mun fahimta cikin wannan hadisi cewa nesantar inda mutane suke, wal mudun da nesantar birni, mutum yaje zauna a karkara, yusabbibu al jafaa, wannan yana sabotawa mutum kaushin zuciya, wal jahal yana sabotawa mutum jahilci. Wanda yake cikin garin Maiduguri dai tashi zai karatu kila malamai sai ya zafa, ko je wurin malama ne ko je wurin malama ne, sai dai ragwancin sa ya kama shi. Amma idan aka tashi aka kai ka wani kauye tsakanin shi da Maiduguri kilomita 150 ko 200 can, kusa da kai iyaka aka ajiye ka, ai kuma ka san ka shiga uku kuma sallar zai mai gina ba kullun zakai ba sallar jami'i ma yau zaka ga masallaci a kauye an kankare masallaci amma an kyale shi da yanan gizo gido da kurtun majina kuma tumaki suna kwana a ciki ina mutanen da aka gina masallacin suke ba su san kima sallar wallan ta su gyara masallacin na bakwai arifku bi ta'limil jahil ana san a tausasa zance ko tausasa magana wajen koyar da mutumin da ya jahilci addini idan mutum ya san kimar ilimi dalibin ilimi da kake mu'amala da shi yau da gobe shine dan ka kasu sa masa harshe ya san kimar abin da yake koya wurin ka baya hana gobe ya dawo dan ya san abin da yake koya wurin ka yana da tsada kwarai da gaske amma wanda ya jahilci addini sai ka kawo sa masa zance kila ka kore shi kenan sai ka ga ma mallan dan mun yi kaza ma to bal ma zama addini sai me kuma ai ni na daina masa sauraron karatun sa kaga shi yayi hasara bai san ba hasara yi saboda ya jahilci addini amma da yana da masaniya ta addini ya san roman ilimi dan malami ya bata masa zai koya masa ba daidai ba ai ya san abin da yake koya wurin malamin nan abu ne mai tsada baya sai zai yi duk wahala sai ya tsaya ya koya ai ya san cewa kudi suna da dadi ko ba haka ba mulki yana da dadi shugabanci na da dadi mukami na da dadi yaya na da dadi ilimi na da dadi kuma duk ya fi su dadi ko ba haka ba da haka in dai neman kudi sai an sha wahala wani lokacin ka kwana 50 baka gidanka wani lokacin baka garinka ka kwana a kasuwar kauye ka taho mota ta lalace ka shiga cikin wannan wahala amma tare da haka gobe baka zuciya ka je kasuwa a maimakon ma ka tiri ba sai ka fadi amma baka zaginta ka ce daga yau na daina zuwa gobe sai ka sake komawa to me yasa dan ka zo wurin makaranta baka samu karatu ba gobe sai ka zuciya ka ce ba za ka koma ba da wani dalili yanzu anan a ma'auninka me yafi kima kudi duk wahalar da kasuwa ta baka ka fita yau ka fadi ka fita jibi baka ci riba ba ka fita tulana da kyar ka hada na tefa ne da kyar da gumin goshi duk masu bin ka baki kana lokanta yana za su fito da sun biyo ta nan gurin ka boye a rumfaro ni ku ce bana nan duk da haka baka hakura da kasuwa ba kullun sai ka bude ka je ka cika mata alkawalin ta daidai ranar da duk makarantar addini ta bata maka rai ko malamin ko ka je ba ai karatu ba sai shi dan ya ce ma ai gobe ko ka je ma malam ba zai zo ba ko wani abu da ba sai shi dan ya zuga ka sai malam ya ce wai walai saktisabul mali duna mashakkatin ta hammaluha fal ilmu kaifa yakunu neman kuɗi fa baya yiwa ba tare da wata wahala da ka sha ba to idan haka ne ta yaya ilimi zai taru ba wahala Abdullahi dan Abbas ya ce zan je kofar gidan sahabi cikin sahabban annabi ina neman in samu tabbas na wani hadisi daya ko fassarar aya daya ina da matsayin da zan zauna a gidana in ce yazo Abdullahi dan Abbas ina neman shi yazo ya karantar da ni gida har zai zo ya karantar da ni amma tare da haka ba zan yi ba sai in je kofar gidansa lokacin da yake barcin rana ba zan sa a tashe shi ba sai in zauna kura ta dame ni iska ta buce ni ga sahara ga zafin rana har sai ya farka ya fito dan kanshi in koyi hadisin ɗaya ko aya ɗaya in koma gidana kaga wannan sanin kimar abin da yake koya kenan to wani cikin mutane ya san kimar abin da yake koya to wannan zaka yi mu'amala da shi gurgurdan yadda kullun zaka gyara tarbiyarsa wani bai san kimar abin da yake koya ba kai zaka koya masa ya gane kimar abin kaga wannan ba zaka ce kullun kai zafi ba dan wanda yake baza tarko aka ce baya daga me ba zai daga kara ba ka baza tarko kuma ka koma gefe guda ba so kake zunzu ya sauka ba to zunzu ya ga daga kara sama zai sauka wajen ai me baza tarko baya daga kara Al-hadithu as-sabi'u wal-ishirun hadithi na 27 cikin wannan babi kuma ina ji shine hadisin karshe cikin babin ko An Abi Hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi qala yati sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi na cewa al-fitratu khamsun wato tsarki iri uku ne ko kuma akwai ababi wato iri biyar ne kai ko kuma ka ce wato suka ce asalin alfitratu khamsun asalin sa shine khamsun min alfitrati ababai guda biyar na cikin tsarki don akwai bambanci in ce tsarki abu biyar ne da kuma ababai biyar na cikin tsarki akwai bambanci ko babu idan na ce tsarki abubuwa guda biyar ne su ne tsarki kamar na ta kaikaice tsarki cikin waɗannan mai biyar din ta yadda ba zai karu ba amma idan na ce ababai guda biyar na cikin tsarki ya nuna su kaɗai ne banda su akwai wasu to suka ce alfitratu khamsun asalinsa khamsun min alfitrati ne a yadda ma'anarsa take wannan ababe guda biyar da ke cikin tsarki, na farko al-khitanu, shayi ko kace kaciya, na biyu al-istihdadu, aske gashin gaba, na uku qassu sharib, wato rage gashin baki. Mutum ya rinka datse shi kare ya aske shi gaba ɗaya, sai dai ne ya rage tsawonsa. Na hudu taqlimul azafir, aske farata, wato mutum ya aske farcensa ko ya rinka yanke farcensa. Na biyar natful ibti, wato aske gashin hamata. Waɗannan ababe suna cikin tsarki, shi yasa ma gashi hadisin aka kawo shi a babu tahara, dan waɗannan ababen kamala ne na tsarki mutum ya kasance na da su. Dan idan mutum ya zanto mai barin farce, najasa na iya shiga cikin mai farcensa. Yanzu ya samu cikakken tsarki, amma in ya aske farce ku ko najasa ta taɓa wajen ruwa-ruwa zai wanke ta. An gane ko? Sannan kuma yin shayi, tunda yin shayi idan mutum ba ya masa shayi ba ko ba ya masa kaciya ba, abin da ke faruwa fatan nan da ke kan gabansa sai ya kasance ta zanto matattara ta taruwar kwayoyin cuta da kuma datti. Amma yanke ta a jefar da ita sai ya kasance ko najasa ta taɓa wurin wanke shi ba wahala, amma matukar suna wajen to mutum na tare da datti. Kaga ce wani bangare ne na tsarki. Sannan kuma aske gashin gaba, sawa'un ga namiji ne ko mace, shi ma kamala ne na tsarki, ba a san mutum ya bar shi a jikinsa. Sannan kuma gashin baki, an gane ko? Shi ma rage shi duk yana cikin tsarki, barin shi kuma kazanta ne. Da haka bai dace mutum ya bar gashin baki ya zaro zaro gare shi. Irin wannan in ka sha ruwa ba za ka iya ba wani ya sha ba, dan babu yanda za a yi ka sha kai kadai sai gashin baki ya shiga ciki. Kaga wannan kuma kazanta ne. Kuma sannan kasancewar gashin baki yana fuska, fuska kullun ita ce abin da duk abin da ya taho zai fara dara a wajen. Duk yayi da kura in sun zo sai su shiga cikin mai gashin. Idan kadan ne yayin da kura suna da saurin gusarwa, amma in yana da yawa fa sai zanto matattara ta datti. Kawai kazami, duk wanda ya ganka ya ga kazami. Malaki ma yi ukhadhu min alhadith, abinda za a koya cikin wannan hadisi. Al-awwal, abu na farko, anna fitratullahi ta'ala tad'u ila kulli khair, sarkin da Allah ya tsara wa bil adama na kira zuwa ga dukkan alkhairi, wa tubidu an kulli shar, na nesantar da mutum daga dukkan sharri. Na biyu anna hadhihi alkhisal alkhamsa alkarima min fitratillah, tabi'un nan guda biyar da aka lissafa cikin hadisi suna cikin tsarki da Allah ya so wa bayinsa. Allati yuhibbuha wa ya'muru biha, wanda Allah ke so kuma ya umarni da su. Wa jubila ashabul azwaqi salimati alaiha, kuma Allah ya dabi'antar da waɗanda suke da ɗanɗano lafiyayye akan haka. Indai kana da ɗanɗano mai kyau, kana da test wanda yake natural one, wanda Allah ya halitta ka akai, sai ka samu kana kyamar ka tara gashi a gabanka, kana kyamar gashin baki, kana kyamar gashin hamata, matukar kana da ɗanɗano mai kyau. Amma in ɗanɗanonka ya canju, to shine waɗannan ababen sai su zame maka ado, bayan kuma kazanta ne kai sun zame maka ado. Wa nasarahum min ziddiha, ubangiji ta'ala ya sanya bayi da suke da ɗanɗano mai kyau duk kishiyar abin da yake Allah ya umarni sun nisance shi. Na uku anna dinar islami ja'a bin nazafati wal jamali wal kamal, addinin musulunci ya zo da tsafta, ya zo da ado, ya zo da kamala. Na hudu mashru'iyyatu ta'ahudi hadhihi al ashiya, shar'antuwar bibitan waɗannan al'amura, farci, gashin gaba, gashin hamata, bibitan su ake ana gusar da su. An gane ko? Ni bibita su ake idan sun taru, haka kuma gashin baki, ana tunda shayi sau ɗaya ake yi kawai, amma waɗannan al'amura ana bukatan duk cikin kwana 40 ka yi su, alal aqalli duk kwana 40 na duniya ka rage gashin baki, ka rage gashin baki, ka cire gashin hamata, ka aske gashin gaba, ka kuma me, ka yanke farce, alal aqalli duk kwana 40 na duniya. Wani kuma ba lallai da sai kai kwana 40 ba, dan wani gashin sana da saurin tofowa, farcen sana da saurin tofowa, to gurgurdan da ya fito sai kai kokarin ka a cike ka yanke shi kenan. An gane ku? Na biyar na hudu kai mashru'i na wadamul ghaflati, an hakar mutun ya gafala. Na biyar al'adadu khamsatun huna laysa hasran, da aka ce ababe guda biyar din nan ba wai an iyakance tsarki cikin ababen nan guda biyar bane. Fa inna mafhumul adad laysa bihujja, مفهوم العدد بهجة بني تكين أولم معلمان أصول لتكه. وقد جاء في صحيح مسلم يعظو ما تكين صحيح مسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أنواع الفطرة في كل موضوع ما يناسبه. أولم كو أولي النبي كيزنتي أبن ديقا داتي فدانا نوئي كنتركي سيفدا أما باينا نفن عدد يوسكي نمبا. هنغانيكو kamar yadda annabi ya zuna cewa shahidai guda biyar ne, sai ya faɗi da kaza da kaza da kaza da kaza, wani wurin da ya zo sai ya ce shahidai guda bakwai ne da kaza da kaza da kaza. Hadisan kuma duk ingantacce ne, amma masa cin karo da juna. Me yasa ya takaice su a biyar lokacin mutanen da ke gabansa wannan biyar din suke bukatan a tunatar da su? Me yasa ya kai su bakwai a can, ya samu wani adadi na mutane wanda ya kamata su san bakwai gaba daya, amma ba dan iyakancewa bane, dan mafhumul adadi laysa bihujja. An gane ku? Na shida, qala ibn Hajar, al-Imam ibn Hajar al-Asqalani babban malamin hadisi yace ya ta'allaqu bi hadhihi al-khisal fawa'idu diniyya wa dunyawiyya. Waɗannan ɗabi'u guda biyar da aka ce ka nisanci kaza ka nisanci kaza, akwai amfani na duniya da na addini da ke da alaka da su. Minha, daga cikin waɗannan amfani, tahsinul hay'a, gyara kamar ka kai kanka, wa tanziful badani, da tsaftace jiki, wal ihtiyat lit tahara, da ko mutum ya zanto ya bi kankan wajen kasancewa ta cikin sarki, wa mukhalafati shi'arul kuffar, da saba ɗabi'an kafirai, wa mutasali amri shari'a, da bibitan umarnin shari'a. Zaka samu da yawa daga cikin waɗansu kafirai ko maguzawa ba sa yin kaciya, to kai musulunci sai tsara maka kai, ko ba haka ba? To kaga wannan ya zanto an bambanta ka da su. Zaka samu da yawa daga cikin kafirai sun aske gemu, sun kyale gashin baki, kuma ya yi dogo, waɗansu ma su kitsa shi, waɗansu ma su murza shi. To kai sai aka ce maka ka cika gemun ka, gashin bakin ka gazarta shi, kaga duk ana so a koya maka yadda zaka nisanci kamanceceniya da su. Zaka samu daga cikin su waɗansu ba su aski gashin ka ba, waɗansu ba su aski gashin hamata, kai duk sai aka koya maka wannan dan ka zanto cikin tsarki, cikin hali na kamala. Dukkan waɗannan ababai maza da mata kowa ana an shar'anta musu rinka kula da su. Wajen shayi ne ko kaciya aka yi saɓani, mace na yi ko ba ta yi, an dai yi saɓani. Amma dai abin da ke faruwa shi ne namiji wajibi ne a kansa, mace ba wajibi ba ce ba mustahabbi ne. Akwai hadisai cikin al'adabul mufrad na Imam al-Bukhari wanda ke nuna halaccin yi ga mace, amma ba ta aka yi tilas ba ne ba. An gane ku? Amma dukkan sauran abubuwan kuma ya shafi gashin baki, kuma dan ma ba siffar mata ba ne ba a gansu da shi, sai dai sauran abubuwan kuma ya shafi su duka kenan. Abin da ya shafi farce da menene, kaga ɗabi'un barin farce din nan, kaga mutum ya bar farce kamar mage ko muzuru, har kawai ya bar farce zako-zako, mace ko namiji ana ado da shi, musamman mata wanda suka jarabtu da ɗabi'antuwa da ɗabi'a irin ta kafirai, ta arna, ta turawa, sai ga an bar farce zako-zako, wannan ba burgewa ba ne, ba ƙazanta ce. Na bakwai, annama yaf'aluhu al'an ash-shabab wash-shabbat, abinda da yawa daga cikin matasa maza da mata ke yi, min tatwil al-azatir, na tsawaita faratansu, wama yaf'aluhu adh-dhukur, da irin abinda waɗansu mazaje ke yi, min ifa'i ash-shawarib, na cika gashin baki ba tare da aske shi ko rage shi ba, min al-umuri al-mamnu'ati shar'an, wannan yana cikin ababan da shari'a ta hana, al-mustaqbahati aqlan wa zawqan, irin ababan da hankali da ɗanɗano mai kyau ma ya kamata ya muna nasu. Wa anna dinal islami la ya'muru illa bi kulli jamil, mu sani cewa addinin musulunci baya umarni sai da dukkan abin da yake dangin abu ne mai kyau. Wa la yanha illa an kulli qabih, baya hani sai ga dukkan abin da yake mummuna ne. Ghayra anna taqlid al a'ma lil faranja, ite sai dai bi ta zaizai da muke wa turawa, kad qallaba al haqa'iq, ya girkita mana al'amura sun zama baibai a wurin mu. Wa hasan al qabih, ya kyautata mana ababen da suke munana ne. Wa naffara min al-husni min al-hasani zawqan wa aqlan wa shar'an, ya sa mutane suna kaura cewa kyakkyawan abu a hankalce, a dandano mai kyau, da kuma shari'a, sai su kaucewa wannan abu. Shine gemu, sai mutane su mai da shi kamar kazanta, sai su akkasa abin da dun gaba daya. Bayan shi gemu yana daga cikin siffa ta kamala da ke nuna kamalar bil adam shi namiji, dan Ubangiji ta'ala ya yi maka tsarin halitta, kai namiji daban, ya yi maka wa ita ko mace daban, to kullun kai da ita duk wanda ya kokarin kokowar kwaikwayon wani ya aikata haramun a ciki, kuma yana cikin la'antar Allah. Hadisin Bukhari, annabi ce la'anallahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa'i bir rijal, Allah ya tsine wa mai kwaikwayon mata cikin mazaje, ya zo na kwaikwayon mata a cikin abin da su, kamar yadda ya tsine wa matayen da ke kokarin kwaikwayon maza. A yau ko haka ake, mace na son sai ta zama namiji, wani namijin kuma na juyawa yana kokarin sai ya zama mace. haka farayewar Turai take, ko kuma wannan shine ci gaba shine burgewa. Ha kawai kaga wani la'annan mawaki ya sa jambaki ya sa dan kunne, ha kawai ya da gashi din sai a daure shi sai ayi irin na mata. Kaga wannan gaba daya mask ne, juye halitta ne gaba daya. Kamar yadda su ko mata suna son wai dole sai su yi kici kici su da maza cikin abin da maza ke yi. Da maza ke ta tsaye bar kallon kafa ana ta yi, yanzu mata kuma sun fara, kuma suna ganin ko ta halin gaggama sai sun kamo maza. Ka gansu su ma ga sunan gurin duk halitta su ta canja, kamar bare su, ita ba barinya ba, ita ba mutum ba, saboda ta shiga abin da bai dace da ɗabi'arta da Allah ya halicce ta akai ba. To kai kullun namiji musulmi ana so ka kare ɗabi'a da Allah ya ɗabi'antar da kai akai. Yana daga cikin ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da kai, ya bambanta tsakaninka da mace a fuska ta hanyar kai ya sa maka gashi ita bai sa mata ba. Aske gashin nan daga fuskar ka kokarin ka mance ce ne da ita wa mace, kuma ta gayyar khalqillah ne, da haka ya zanto haramun mai girman gaske. Sai ga wanda larura ta sa shi wannan wan ba wata larura, to ya kamata lalle mutun ya tuba zuwa ga Allah. To wannan so ne kadan daga cikin ababen da suka shafi hadisan yau wanda muka karanta a babin da ya shafi wato almaswa al-kufaini, da kuma babin da ya biyo bayan sa, babin da yake magana akan maziyi da waninsa. Mun ji maziyi din, sannan mun ji waninsa, waninsa da ya shigo ciki shine bawali, da kuma ababe na karshe da muka ambata cikin wannan hadisi. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum.